sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan wato shirin dare na yau 35 ga watan Nuwamba. A yau 30 kenan akan mitoci da suka hada da 1925 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma za a iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Madalla ana saurare mu ne a nan sashen Hausa da muryar Amurka. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakubu Makeri ne tare da sauran abokan aiki na nan sashen Hausa da muryar Amurka zamu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji rahoto akan wato mabambantan ra'ayoyi da masu fashin baki suka yi akan mataki da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dauka na yin aikin gwamnati a wajen kasar. Yayin da wasu ke cewa shugaban yayi daidai, wasu kuma suna ganin wato abubuwan da yayi sun saba wa dokokin Najeriya. Akan haka ne kuma zamu nemi mu ji ra'ayoyinku. Shin menene ra'ayinku akan wannan batun? Lambar mu kamar kullum ita ce 2022655. Akwai kuma rahoto da wasu direbobin daukar fasinjoji da kuma muta wato da kaya kenan daga Najeriya zuwa Najeriya daga Accra. Su kuma sun nuna irin mawuyacin hali da suka shiga sakamakon rufe kan iyakar Najeriya da kasar Benin. Muna kuma dauke da labaran wasanni daga Najeriya daga jamhuriyar Niger amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Barin faro labaran duniyar da wannan labari, akalla mutum biyar ne jami'an tsaro da Iraki suka harbe har lahira bayan da suka yi amfani da harsashen gaske akan masu zanga-zangar a Bagadaza, a cewar 'yan sanda da jami'an asibiti. Jami'an tsaron sun yi harbe-harbe akan masu zanga-zangar ne waɗanda suka kusanci ofishin Prime Minister ƙasar da nisan mitoci 500 a jiya Litinin. A baya jami'an tsaron sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da harsashen roba domin hana masu zanga-zanga da suka wato suke kokarin ketara shingaye da aka datsa tsakanin su da ofishin Prime Minister kasar. Akalla mutane 250 ne aka kashe su tun da aka fara zanga-zangar adawa da gwamnati a farkon watan Oktoba a kasar Iraki.
To shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya sanar yau 3 cewa Iran za ta fara sarrafa iskar gas a cibiyar ta Fordo, wanda mataki ne da ya saba wa yarjejeniya da aka kulla a shekarar 2015 kan shirin ta na nukiliya. Rouhani ya ce ana sa ran fara sarrafa iskar gas ta uranium zuwa 1,044 gobe Laraba. Takardar yarjejeniyar nukiliyar da Iran ta cimma da Amurka, Burtaniya, China, Faransa, Rasha da Jamus sun yi kira ga Iran da ta maida cibiyar Fordo zuwa cibiyar bincike, yayin da ta bada damar sarrafa biyu daga cikin shida na kera kayayyakin makaman na nukiliya ba tare da uranium ba.
Ana shan labarin da daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla yara shida da mata uku ne aka kashe daga iyalan wasu Amurkawa mabiya addinin Mormon a wani harin kwantan bauna wanda aka kai a arewacin Mexico, inji ministan tsaro na Mexico da kuma dangin su. Wadanda aka kashe 'yan dangin Lebron ne kuma 'yan asalin Amurka ne waɗanda suka kirkiro da wata kungiyar addinin Mormon shekaru 10 da suka gabata a yayin da wato a yankin kan iyakar kasar, a cewar ministan tsaro Alfonso Durazo da sauran dangin su Alex da Julian Lebron. Harin ya faru ne yayin da dangin ke tafiya cikin motoci uku daban-daban akan wata lalatacciyar hanya tsakanin jihohin Chichuahua da wato Sonora akan iyaka, inji wasu da wato wasu mutane da yawa daga cikin dangin. Durazo ya tabbatar da cewa dangin na tafiya ne a cikin ayirin motoci, kuma ya ce watakila an yi kuskure ne wajen harin inda aka kai, wato inda aka zaci iyalan kungiyoyin wasu 'yan ta'addan ko kuma masu tada kayar bayani da ke neman karban iko a yankin.
Akwai manyan zaɓuɓɓuka a Amurka yau Talata, wanda shugaba Donald Trump ke yakin neman takara wa 'yan Republican, yayin da yake fatan sake tsayawa takararsa ta siyasa shekara guda gabanin zaben da zai gudana don mamaye majalisa da majalisar dattawa. Trump, tare da kuri'un da ke nuna rashin amincewa da sahihancin kuri'u daga masu jefa kuri'a a cikin ƙasar, kuma suna fuskantar binciken tsige shi a Washington, ya gabatar da wani taron gangami a Kentucky domin gwamnan jihar Matt Bevin, babban mai goyon bayansa wanda kuma ke fuskantar yakin neman sake tsayawa takara tsakaninsa da abokin hamayarsa na Demokradiyya, wato babban lauyan jihar Andy Beshear, dan wani tsohon gwamnan Kentucky. Yanzu haka dai jihar Kentucky ce jiha mafi kyakkyawan tattalin arziki a wannan shekarar karkashin jagorancin Matt, inji Trump.
Labaran duniya ke nan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To wadalla, kafin mu kai ga cece kuce da masana ke yi akan aikin gwamnati da shugaba Muhammadu Buhari ya yi yayin da yake ziyara a birnin London, lamarin da masana ke cewa zai iya haifar da tsamin dangantaka tsakaninsa da mataimakinsa. Wasu direbobin ɗaukar fasinjoji da kaya daga birnin Accra zuwa Lagos sun bayyana yadda rufe kan iyakar Najeriya ya shafe su. Gadai Ridwan Mukhtar Abbas da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Shakka babu, lamarin nan ya jawo mummunan ukuba akan matafiya, direbobi da 'yan tireda, yayin da na isa tashar Accra Lagos da ke akwamin kurma circle na Accra babu fasinjoji, amma direbobi sun nuna min damuwarsu.
Sunana Hamida Abdullahi, ni garba ne daga New Plan Station, Circle Accra. Ba mu gida di ba so shi ba yanda bodan Nigeria aka kulle. A je a fake boda wata biyu, kama ina batawa. Kuma kudin abinkin da za mu samu kima sai dai abin da Allah ya yi.
A matsala dai da ake ciki yau na gaba da batun same boda. Ana cikin matsala mai hali na sabili da yanzu haka motocin da ke bakin sana boda sun kawo jan 500, kuma kaya da ke cikin moto yawancin kaya da yawa na lalacewa, kuma ba gwamnati Najeriya ta so ya yi iya aka magance wannan abin gaskiya, an shiga za su gaskiya wani mugun matsala. Kuma gwamnatin Ghana in ta sa baki tana iya ita ma da taimako, inda za a yi shugaban kasa Buhari ya tausaya ya buɗe boda, saboda yanzu haka in za a fito yana da matsala, in za a shiga kuma akwai matsala. Yanzu dai ana cikin wani matsala, yanzu haka direbobi abin da za a ci wani abinci babu.
Ra'ayi dai an ci hanci ne, kowa da irin tasa. Wannan direba ra'ayinsa ya sha bamban da na sauka.
Sunana Alhaji Muhammadu Murtala Kaduna, New Plan Station. Alhamdulillah, har da muka cikin gari ga a Najeriya yanzu, alhamdulillah, wasu suna kuwa, wasu kowa da abin da yake so. Kuma mataki da shugabanmu Muhammadu Buhari ya dauka, ni dai wajena is a very good message. Ina dalili da smuggling da sadarta, kuma insecurity da yake Nigeria now is too much. Wannan mataki da ya dauka yanzu an san da security ma, in fact alhamdulillah yanzu security.
Na kuma tuntuɓi shugaban ɗan tureda a tashar Tudu a nan Accra.
To sunana Zanjabul Muhammad, ni ne shugabansu masu zuwa suke sai kaya daga Najeriya suke kaiwa. Ke gaskiya an samu matsaloli da yawa. Na farko dai shi ne wayanda suka zo suka sai kaya da ban san da zama ba, mota ya kai aka ce an kulle boda, yawanci kayan su ya samu matsala, wasu kayan sun bata da kamata a zuta, kaga kuma ya kawo karya arziki kuma.
Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Toma dalla gaida Ridwan Mukhtar Abbas. Bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kammala ziyaran kwanaki hudu a Saudi Arabia, ya kuma isa birnin London, inda bayanai daga fadar shugaban kasar ke cewa zai kwashe makonni biyu yana hutawa. amma kuma tuni har ya gudanar da wani aikin gwamnati inda ya rattaba hannu akan wata doka da ta shafi wato maganar hakomai da kuma sarrafa shi a Najeriya. Ga rahoto Umar Faruk Musa daga Abuja.
Wannan aiki na sanyawa doka hannun shugaba Muhammadu Buhari yayi yana tamkar mataimakinsa wato Professor Emi Osinbajo an rage masa waɗansu ayyuka na rike mukamin na shugaban ƙasa da yake yi idan shugaba Muhammadu Buhari yayi tafiya, abinda wasu yanzu suka fara cece kuce a cikin Najeriya dangane da rashin bin wasu ka'idoji da ake zargin ya saba kundi na tsarin mulkin Najeriya. Amma a firar da nayi da shi dan ministan dattawa na Najeriya kuma lawya Senator Abdullahi Adamu tsohon gwamna na jihar Nasarawa shina ganin cewa shugaba Muhammadu Buhari bai wani abu na asha ko ya saba wata ka'ida da ake cece kuce akai ba.
Ina ganin magana ne wani lokaci wanda yake sheganta karin dan Adam, domin ba wani tafiyan ne shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi wanda ba ya takarda zuwa ga majalisa kamar yadda tsarin mulki ta nada ba. Ba duk fitan shugaban kasa ne za a yi takarda zuwa wani majalisa cewa shugaban kasa yi kaza kaza. Wancan abin da ya faru kwanaki a wani shekari shi ne rashin lafiya ne, kowa kuma ya san haka, kuma tafiya ne wanda yake zai je jinya, kowa ya san haka. Saboda haka amana da yake kan shi na shugabanci da kuma rantsuwa da ya yi na tsaida abin da tsarin mulkin Najeriya ya tanada, shi yasa ya yi takarda kusan sau biyu akan fitan shi da ya yi. A wani ga irin wannan fitan ba ne ba. So nawa tun da zama shugaban ƙasa yake zuwa majalisar ɗinkin duniya aiki, yake zuwa Amerika aiki. So nawa ya je maganin environment na maganin yanayin ƙasa. So nawa ya je Paris. So nawa ya je ko Mali ko Ghana nan ko Senegal. So nawa ya je Ingila, ba tafiya na jinya ba. So nawa ya je Germany, ai ba duk fita ne za ce shi kuma sai ya yi takarda ya miƙa gwamnati ga majalisarsa ba. A'a, kuma a zamanin da muke ciki yanzu a duniya wanda yake kana iya magana da mutum, mai hira da muke magana da kai ko ina ke duniya na iya da mataimakin shi. Saboda haka ka'ida da ake son a kawo ya zama hujja na kushe masa baya kan hanya.
Dan majalisar dattawa na Najeriya kenan Abdullahi Adamu daga jihar Nasarawa. A waje ɗaya Malam Awal Musa Rafsanjani, masu fafutukar tabbatar da demokradiyya a Najeriya, ya bayyana min cewa babu shakka bisa ga dokokin Najeriya shugaba Muhammadu Buhari ya saba ka'ida.
Ko ya tafi hutu ko kuma baya ƙasa, shi mataimakin shugaban ƙasa shi ne dokar ƙasa, wato constitution, wato kundin tsarin mulkin ƙasa ya yadda kan cewa lallai ya wakilci shugaban ƙasa. Saboda haka shugaban ƙasa ba shi da yanda zai yi, dole ne in har baya nan ya miƙa rigamar mulki jagoranci ga mataimakin shugaban ƙasa. Idan ba a haka ba to kaga an sabawa tsarin mulkin ƙasa kenan, sannan an sabawa demokradiyya din, sannan an sabawa zaman tare da zaman lumana da ake yi tsakanin shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa. To shine muke ganin cewa duk koma menene ya faru, rashin wannan maiwa iko ga mataimakin shugaban ƙasa bai daidai ba, kuma wannan ina iya haddasa rigima da za ta iya kawo wato cece kanikai da kuma wato bata wato jagoranci ma a ƙasa in har wannan ta faru. Kaga an ka tuna irin wannan ya taɓa samuwa lokacin shugaban ƙasa Yar'Adua da ya tafi ba a ba da cikakken wato iko ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa a wancan lokacin ba. Aka zo aka ta surutu ana ta manganu, a ƙarshe dai har Allah ma ya yadda ma dai ya kaddara dai cewa shi dai wannan din da aka tsangwama din har shi ne zai zama wa shugaban ƙasa din ma a ƙarshe.
Awal Musa Rafsanjani kenan, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da wazar da demokaradiyya a Najeriya, a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla gaida Umar Faruk Musa. Kamar yadda masana suka bada mabambantan ra'ayi akan aikin gwamnati da shugaba Muhammadu Buhari yayi a wata ƙasa, to ku kuma masu saurare menene ra'ayinku akan haka? Lambar mu dai ita ce 2022052655. Sai dai kada a shafa, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 3:14 na rana a nan Washington, lokaci ne da za ku shirya ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayi akan wannan batun. Amma kafin mu kai ga haka, sai a shakata da wannan waƙar.
Ya kan fargita ni, lamarin mutum ne ya kan jingida labarin mutum ne yakan maguzani sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da dada mun
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Tuma da lamuna da kiran farko daga jihar Bauchi, wani ne a Bauchi?
Aizan kuna tare da Bala Alhaji Kazagasani da kamakon na jihar Bauchi.
To bismillah Alhaji Bala.
Yawa, dangane da maganan Buhari da ya tafi kasar waje da ba ma sun mado an bikin sa bako? To kamata yi daman idan shugaba da ya tafi a kasar waje, kamata yi ba wa dukkan su cikin iko, saboda kar a samu cece-kuce irin na shugabancin da aka yi na baya. Kamata yi idan shugaba da ya kaman da yanda ya sauye tafi Buharin yake ba shi cikakken iko, to kamata yi wannan karan ma ya ba shi kada ya dinga tafiya bai ba shi cikakken iko ba, don saboda kar a dinga samun cece-kuce a ƙasar nan.
To mun gode ƙwarai da gaske Malam Bala. Bari mu je jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
A Baba Yakubu, barka da waraka.
Yawa.
Sunana Abdullahi Lala, sila fitar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Abdullahi, duniya na sararinka.
A to ni kamar na a nawa tunanin shugaban kasa dai na san shi mai kiyaye doka ne, kuma ta tabbata da a ce wannan abu da ya yi da ya saba doka da ba zai yi ba. Tunda kaga kuma shugaban kasa ya yi haka, an kai mai an ji an same shi a London ya sa hannu, to gaskiya bai karya doka ba. To fatan mu yana da kyau dai mu mai kyakkyawan zato, ba wai a zo ana ta cece ku sai a ciki ba. To fatan mu dai wannan abun da ya yi nan gaba dai tunda abun ya zama cece ku sai ya dinga yi a gida, ko kuma ya bar ma mataimakin shi ya dinga sa hannu a kai.
To mun gode ƙwarai da gaske Alhaji Abdullahi. Bari mu sake komawa jihar Bauchi. Wane ne a Bauchi?
Sunana Ayuba Garba, imam daga kafin madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, duniya na sararinka.
To alhamdulillahi, mu muna ga tunda bai saba mu doka ba, abinda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi ba laifi ba ne. Mu dai fatanmu Allah ya sa, Allah ya taimake shi duk abinda zai yi ya taimaki ƙasarmu Najeriya. Kuma muna masa fata alkhairi, Allah ya kai shi lafiya, Allah ya dawo da shi lafiya. Mai magana Ayuba Garba, imam kafin madaki a jihar Bauchi. Na gode.
To mun gode ƙwarai da gaske Alhaji Ayuba Garba, imam. Jama'a kada ku shafa, kuna sauraron waɗannan shirin ne, wato shirye-shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma muna ɗaukan ra'ayinku ne. Akwai kira daga jihar Neja. Wane ne a Neja?
Na magana kuna tare da Ibrahim ne, wanke hula garin mai zoɓe a Kimba.
To Malam Ibrahim, bismillah.
To gaskiya ni a ra'ayina dai, nunan Najeriya gaskiya a ɓangaren shugabanci dai mun samu matsala, sai dai kawai addu'a Allah ya canza mana abin da ya zama alkhairi.
Amen.
Domin san saboda kowane lokaci za ka ji a ce ga wannan matsala, ga wannan shugabannin namu, maimakon su haɗa kansu su jira mana ƙasarmu daga yawace-yawace, sai musu tsakaninsu kawai shi ne yake aukuwa. Saboda haka ina roƙon 'yan Najeriya mu ci gaba da addu'a Allah ya canza mana abin da ya zama alkhairi, kawai shi ne ra'ayina.
To mun gode ƙwarai da gaske Alhaji Ibrahim. Bari mu je jihar Kwara. Wane ne a Kwara?
Assalamu alaikum warahmatullah. Kuna magana da Dello Garba kala-kala, mataimakin Alhaji Musa Garo na buga waya na jihohi. To gaskiya dangane da ziyarar da mai girma shugaban kasa yake yi, to gaskiya wannan ziyara ce wadda ta ci gaban Najeriya. Ta haka gaskiya ba wai wani cece-kuce za a yi ba, illa muwa shugaba Fatar Alheri.
su abin da shugaba Buhari ya yi to abu ne wanda zai zama alheri ga jama'a kuma abu ne na shugaban jama'a shine yake yi. Muna fatar Allah ya sa ya zo lahiya kuma ya tsare lahiya kuma Allah mai san mana ƙasar mu Najeriya lahiya.
Amin, mun gode ƙwarai da gaske Malam Bello. Bari mu je mu sake kadawa Bauchi. Wane ne a Bauchi kuma nan uku?
Assalamu alaikum.
Amma alaikum salam.
Sana Abdurrahman wakilin Ribina daga Bauchi karamar hukumar Toro.
To.
Ra'ayina dai tunda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya wannan ziyara tunda ba abin da ya canza a Najeriya na ci baya game da tafiyan da ya yi, ni ban ga wani abin da ya fata a cikin sai ku ce a kan cewa wai ya sanya doka bai baiwa Osi Banjo daman sa dokan ba.
To mun gode kwarai da gaske.
Kan alheri Allah ya dawo da shi lafiya.
Amin so mal. Mun gode. Bari mu je jihar Kebbi. Wane ne a Kebbi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam.
A sunana Bala na Bute na sa kan ji amma ina nan Kebbi state.
To Malam Bala bismillah.
To ni abin da ke ra'ayi na sai naga kawai shugaban kasa dan ya je wata kasa yana da damar ya yi aiki a can. Saboda mutanen da ke kawo wannan magana ra'ayi ne irin nasu na bata kasa kawai, saboda idan mutum na neman sanadi na bata abu to magana kadan za a yi sai ya neman bata ta. Amma ni a gani na bai da laifi shugaban kasa dan ya je waje ya yi aikin gyara kasa ko ina yake. Ra'ayi na kenan. Allah ya tabbatar mana da alkhairi.
To mun gode kwarai da gaske Malam Bala na Buta. Ga wani kuma kira daga Bauchi.
Assalamu alaikum.
Amma alaikum assalam.
Mai magana Muhammad Bashir Yunusa electrician daga Dab.
To Malam Muhammad Bashir bismillah.
To gaskiya ne abinda nake gani babu laifi abinda shugaban kasa ya yi, saboda mutum ne mai tsare dokoki. Idan ne ka fatan Allah ya taimake shi.
Amin so mami. Mun gode. Bar mu kada Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amma alaikum assalam. Alai Musa.
Baba barka da yammaci.
Yawa.
To sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Kuma shugaban masu bugawa a gidan rediyon BOA na Najeriya gaba daya. To baba gaskiya idan muka dauki wannan al'amari su duk matsalan mu za ka ga a nan arewa an fi samun irin waɗannan matsalolin. Yanzu inda wasu mutane aka kashe ƴan rajin kare bil adama da amnesty zuwa su waɗannan wasu bada da demokuraɗiyya da sauransu duk ba su ka fito su magana ba. Amma saboda shugaban ƙasa ya je wata ƙasa ya sa hannu akan maganar man fetur na Bauchi a nan arewa an fara takula abin, daga nan abin ya fito an fara surutu a kai. Kai dan arewa ya kamata mu san abin da muke yi ba. Tun nasarar mulkin Buhari ko kai dan Afga ne ko kai dan PDP ne ko dan wane ne kai, idan Buhari ya san a wannan mulki wallahi mu muka yi dan ajiye dan arewa ne kai. Ya kamata mu tsaya kan mu san abin da muke yi. Kukan kulciya dai da wani ya taji lafiya Alhaji Musa Garo, na gode.
To mun gode kwarai da gaske da kuma kira Alhaji Musa Garo muka kawo ƙarshen kiran mu. Mun gode ma duk waɗanda suka kira mu duka. To yanzu kuma lokaci da zamu kawo muku
wasanni a takaice.
Ana ta ana darza a mako na hudu na Champions League na nahiyar Turai na club inda su kasance zakaru a kasashen su a rukuni A. Napoli ta kasar Italia na goga da Salzburg, sai Liverpool ta kasar Ingila da ke buga da Racing Genk ta kasar Belgium. Duka dai a rukuni A. A rukuni F, FC Barcelona na darzawa da Slavia Prague, yayin da Borussia Dortmund ta kasar Jamus ke kara da Inter Milan ta kasar Italia. Zenit St Petersburg na bugawa da Leipzig, sai kuma Lyon tana kara da Benfica a rukunin G. Sai rukunin H inda Valence ke karawa da Lille ta kasar Faransa, sai Chelsea ta Ingila da ke buga da Ajax Amsterdam ta kasar Holland. Club din Bayern Munich na kasar Jamus ya tuntuɓi kocin Paris Saint-Germain PSG da Faransa Thomas Tuchel domin ya maye gurbin Niko Kovac da yayi murabus ko kuma anka tumbuke daga mukaminsa na kocin Bayern Munich, bayan kungiyar ta Jamus ta sha dan karen kashi a ranar Lahadi da ta gabata a teburin kakar wasan kwallon kafa ta kasar Jamus da ci 1-5 hannun Lens Frankfurt sai dai kocin na PSG Paris Saint-Germain Thomas Tuchel da kwantaragensa ke kai har zuwa shekara 2021 ya ce ba zai bar Paris Saint-Germain ba zuwa ƙarshen alƙawarin da ya doka na kwantaragin nasa. Dan wasan club din nan na Everton ta kasar Ingila Andre Gomes dan kasar Portugal da ke bugawa wannan kungiyar ya fito daga asibiti bayan ya ji mummunan rauni ga kafarsa a ranar Lahadi da ta gabata a lokacin da ya ci karo da Sun dan kasar Korea a wasan da Everton ta buga da Tottenham a teburin kakar kullun kafa ta kasar Ingila. Kungiyarsa ta Everton ta bada sanarwa cewa dan wasar zai ci gaba da jinya tare likitocin kungiyar ta Everton. A wasannin kofin duniya na matasa na kwallon kafa na yan kasa da shekaru 17 kasar Senegal ta kai ga wasanni na gaba duk da yake ta sha kashi a hannun kasar Japan ci 1 mai ban haushi a wasanta na karshe na rukuni, yayin da kasar Kamaru da ta sha kashi 2 da banza a wasanta na karshe a hannun kasar Spain, abinda ya sa kasar ta fice daga wasan na bana na kofin duniya na matasa yan kasa da shekaru 17. Yanzu kade a wasannin gaba kungiyoyin na kasar Afrika, tarayyar Najeriya da ta samu tikitin ta na zuwa wasan gaba za ta goga da kasar Holland ko kuma bai ba, yayin da Senegal za ta kabra da kasar Spain ko Spain, sai kuma Angola da za ta bugun karfe da kasar Korea ta Kudu. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Kuma da Allah a gaida Haruna Mamman Bako, yanzu kuma lokaci ne da Hadiza Kyari za ta kawo mana takaitattun labaran duniya.
Mutum biyar ne jami'an tsaron Iraki suka harbe har lahira bayan da suka yi amfani da harsashen gaske akan masu zanga-zanga a Bagadaza, a cewar 'yan sanda da jami'an asibiti. Jami'an tsaro sun yi harbe-harbe akan masu zanga-zangar waɗanda suka kusanci ofishin Prime Minister da nisan mita 500 a jiya Litinin. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya sanar yau Talata cewa Iran za ta fara sarrafa iskar gas a cibiyarta ta Fordo, wanda mataki ne da ya saba wa yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2015 kan shirinta na nukiliya. Rouhani ya ce ana sa ran fara sarrafa iskar gas ta uranium zuwa 1044 gobe Laraba. Takardar yarjejeniyar nukiliyar da Iran da ta cimma da Amurka, Birtaniya, China, Faransa, Rasha da Jamus sun yi kira ga Iran da ta maida cibiyar Fordo zuwa cibiyar bincike, yayin da ta bada damar sarrafa 2 daga cikin 6 na kera kayayyakin makaman na nukiliya ba tare da uranium ba. Akalla yara 6 da mata 3 ne aka kashe daga iyalan wasu Amurkawa mabiyan addinin Mormon a wani harin kwanta bauna da aka kai a arewacin Mexico, inji ministan tsaro na Mexico da kuma danginsu. Waɗanda aka kashe 'yan dangin LeBron ne kuma 'yan asalin Amurka ne, waɗanda suka kirkiro wata ƙungiyar addinin Mormon shekaru 10 da suka gabata a yankin kan iyakar ƙasar, a cewar ministan tsaro Alfonso Durazo da sauran danginsu Alex da Julian LeBron. Harin ya faru ne yayin da dangin ke tafiya cikin motoci 3 daban-daban a kan wata lalatacciyar hanya tsakanin jihohin Chihuahua da Sonora.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan dare. Sai kuma can da asuba za a ji wasu sabbin abokan aikinmu da labarai da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na murya Amurka, musamman Hadiza Kyari da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai wacce kuma ta shirya ta bada umarni Julie Gresham da kuma injiniyanmu na wannan dare Mr. Justin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.